ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا إبوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu damar haduwa karo na biyu a wannan masallaci mai tarin albarka a nan cikin garin Kwatano a kasar Republic of Benin. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora cikin abin da zamu fada. Allah ya ba mu dacewa. Yau muna Juma'a, daren Asabar, a 6 ga wata bisa lissafin mai alfarma sarki musulmi namu na Najeriya. Yau 7 ga wata bisa lissafin da yake a rubuce a kalanda, watan Zulqa'ida, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439, kuma shi ya daidai da 20 ga watan 7 shekarar miladiyya ta 2018. A wannan zama insha Allahu, da wannan zama da kuma wanda za mu yi gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya, za mu yi bayani ne akan hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da wasunsu suka ruwaito hadisin Al-Irbaz ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu wa'azi, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maw'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun hatta qulna ka'annaha maw'izatu muwajjih وأوصنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وانا حديثي ني مشهوري العرباض ابن سارية سلمي يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إيمان وأزي وأزي وانديكي يا كيمتك غاية أرمك رقا تشيوا كمر وأزي كمر ميبانقانا كمر واندزي بردونيا. Da haka suka ce: ya Rasulullah, to yi mana wasiya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace: alaikum bis sam'i wa ta'a, na umarce ku da ji da biyayya, wato ku ji abinda shugabannin ku za su gaya muku, ku yi musu biyayya, biyayyar da bata saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba, ku saurare su, ku yi musu biyayya. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, ko da bawa tuman Habasha zai zama shugabanku, to ku yadda, ku ji, ku saurare shi, kuma ku yi masa biyayya. Shi fa innahu man ya'ish minkum, domin yadda al'amarin yake, duk wanda ya tsawon rai daga cikinku, annabi yake cewa sahabbai, duk wanda ya tsawon rai daga cikinku to zai ga sabani mai yawa. Sai ya ce: to na hore ku, na umarce ku, ku rike sunnata, ku rike sunnar halifofi shiryayyu, ababen shiryarwa a bayana, kuma na hane ku a hirdinku da ku bi ku riƙi al'amura waɗanda suke fararru, domin duk wani fararren al'amari bid'a ce, duk kuma wata bid'a bata ce. Wannan hadisi ne sahihi, tabbatacce. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fada wa sahabbansa cewa za su ga sabani mai yawa, wato bayan sa za a samu bambance bambancen ra'ayoyuka, za a samu aqidu daban-daban, za a samu bambancin fahimta, za a samu kungiyoyi iri-iri. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, a wata riwaya fa innahu man ya'ish minkum tawilan, wanda yayi tsawon rai daga cikin ku to zai ga wannan bambance bambance. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ishara zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi na cewa zai faru a cikin al'ummarsa. Al'ummarsa za ta rarrabu, za ta karkasu, ta zama kungiya kungiya, kamar yadda al'ummomin da suka gabata ko addinan da suka gabata aka samu sun zama kungiyoyi daban-daban. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya musu mafita, yayin da mutum zai tsinci kansa a cikin irin wannan lokaci, ga wata kungiya ta yi can, ga wata ta yi can, ga wata sabuwa ta fito, ga wata ana ƙoƙarin fito da ita, ga wata ta dade, wata sabuwa yanzu ta fito. To Annabi yana gaya wa sahabbansa ga yadda za su yi, ce alaikum bi sunnati, na hore ku ku rike sunnata, ku rike sunnar halifofina shiryayyu. Halifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama guda hudu, domin khilafatun nubuwa ba'dahu 30 sana, halifanci na annabci shekara 30 ce, ta fara daga kan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu shekara ta 11 bayan hijira, ta kuma kare da khalifancin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ko mu ce watanni 6 na khalifancin sayyidina Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 40 bayan hijira. Saka waɗannan shekaru guda 30 wanda yazo a cikin hadisin Safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Imam Ahmad ya ruwaito, khilafatu nubuwa 30 sana, khalifancin annabci shekaru 30 ne. To waɗannan da suka yi wannan lokaci suka rike ragamar gudanar da al'umma guda hudu, su ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nuna wa sahabbansa cewa su rike abinda suka ga waɗannan khalifofi a kansa. Su ne Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali. Wasu malamai sun ce da Al-Hasan, saboda ya shekara saboda ya yi wata 6, watanninsa 6 su suka cika shekara 30, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya diba wa khilafatun nubuwa. Saboda haka wasu ke cewa al-khulafa 5 ne ba 4 ba ne. Na 5 din shine Al-Hasan ibn Ali, wanda ya kwashe wata 6, yana jan ragamar al'umma a cikin waɗannan watanni, watannin da suke cikin waɗannan shekaru guda 30 da Annabi ya ambata. Saboda haka shi ma a lissafa da shi cikin al-khulafa ar-rashidun, saboda ya samu wannan zamani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa. To Annabi ya ce a rike sunnarsa, a rike sunnar khalifofinsa guda 5 shiryayyu, waɗanda suke kuma waɗanda Allah ya shiryar da su. Ya ce addu alaiha bin nawajiz, ku rike su, ku cije su da fiƙoƙinsu. Nawajiz su ne haƙoran da ake tauna da su, da su mutum yake rike abu in yana gudun a kwaci, wato ana kwatanta maka ne yadda za ka rike sunnar gangam, ka rike ka kankame ta, yadda duk yadda aka buga aka kada aka raya kada ka saki, komai wuya komai daɗi, ka haƙura ka rike wannan sunna. Shi ne ma'anar ku cije wannan sunna da fiƙoƙinku. Sannan Annabi ya ce wa iyyakum muhdathatil umur, na hane ku ku rike kirkirarrin al'amura, duk wani abu kirkirarre da ba shi da asali to bid'a ce, dukkan wata bid'a kuma bata ce, Allah ka kiyashe mu. to wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine zai mana jagoranci a zaman mu na yau da kuma zaman mu na gobe insha Allah. Saboda haka gabasa ta farko alaikum bi sunnati yace abinda zamu tattauna akan sa gurgurdan yadda lokaci ya ba mu dama. Sanin mu ne babu wani musulmi da zai ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wani musulmi matukar dai musulmi din ne, ba ya bar musuluncin ba, ya fita daga addinin, matukar dai shi yana na a musulminsa, babu shakka yana san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma babu shakka babu wani daga cikinmu da zai ce baya san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. A ce ga wani abu annabi yana son sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kai musulmi ka ce ba ka so, zai wahala a samu wanda zai iya furta haka alhalin yana musulmi, sai dai idan yayi ridda ya watsar da addinin to wannan komai ma zai iya faɗa. Amma idan yana yadda shi musulmi ne to yana san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake so. Haka nan babu wani daga cikinmu wanda zai ce baya son ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar gobe kiyama. Wannan ba'iya da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa wanda duk ya bi Allah da manzansa, man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wannan tawaga wacce Allah ya ce ba dalla da irin wannan tawaga, babu wani cikinmu da zai ce baya son ya kasance tare da wannan tawaga, wacce tawaga ce da ta kunshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabawa da siddiqai irin su sayyidina Abubakar da kuma salihan bayi shahidai wadanda suka koma ga Allah subhanahu wataala. Babu wanda zai so, babu wanda ba zai so a ce a ranar gobe kiyama yana cikin wannan tawaga ba. Haka nan babu wani a cikinmu da zai ce baya son samun ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kowa zai so a ce ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. An san ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ceto ne wanda yana da fadi, ba wai ya takaita akan waɗanda suka yi laifi aka shigar da su wuta ba, ba wai su kadai ne annabi zai ceta ba. Tun daga al-mahshar yana da ash-shafa'atu al-uzma, ceto wanda yake babba ko mafi girma wanda hatta annabawa za su shiga cikin wannan ceto. Bayan sa akwai ceto da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi wa bayin zai yi wa mu'minai na su shiga aljanna. Yayin da aka zo shiga aljanna ba za a bude kofar aljanna wani ya shiga ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara shiga. Shigarsa ita ce za ta ba wa sauran mutane dama su shiga. To wannan ma shafa'a ce, ceto ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi. Wanda duk zai ce maka ga wani abu da zaka karanta ko ga wani aiki da zaka yi, sallah ko azumi ko sadaka ko menene, a ce zaka shiga aljanna ka fada da manzon Allah kariya yake, kowane ne zai gaya maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shine farkon wanda za a bude masa aljanna ya shiga. Saboda babu wani la cikin annabawa ko cikin salihai waliyai wanda zai shiga ka fada tare da manzon Allah, wannan ƙarya ne. Saboda alamar ma ka gane abu ƙarya ne a ƙarshe a ce maka in kai zaka shiga ka fada da manzon Allah, kaiwa mutum bai isa ba. Saboda haka babu daga cikin mu wanda baya san wannan ceto. Sannan ceto a ɗaukaka darajar mutum daga matsayin da ya samu na aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ceto, ya masa shafa'a, ya roƙa masa alfarma a gurin Allah subhanahu wataala a ƙara masa matsayi. Yana aljanna grade 3 a mai da shi grade 2 a mai da shi grade 1, da zamana an ƙara masa daraja daga mataki na uku ya koma na biyu, ko daga na biyu ya koma na ɗaya. Wannan ma shafa'a ce. Babu cikinmu wanda baya son ya samu irin wannan shafa'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dukkanmu muna buƙatar mu samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu samu cetonsa, mu samu ƙaunarsa, mu kasance tare da shi ranar gobe kiyama. Illa iyaka dai a nan tambaya ɗaya ce, menene zai sa mu samu wannan abubuwa da muke so? Wace hanya za mu bi mu kai ga cimma wannan bukata da kowane musulmi yana da ita? kowanne musulmi yana da wannan bukata a cikin zuciyarsa. Hanyar guda ɗaya ce, babu tabiyinta, ba wata ce ba illa biyayya da ruko da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma wannan al'umma da tabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya. Babu imani ga wanda bai so annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Farkon alamar cewa san ka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na gaskiya ne shine aga kana yi wa manzo Allah da'a, kana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau da kafa. Alkur'ani cike yake da kira da bayani akan ayiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'a. Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama da'a tashi ta karan kansa, bayan ya tabbatar wa da kansa da'a. Allah subhanahu wataala yake cewa qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah ya ce ka gaya musu ku bi Allah ku bi manzo, idan kuka bada baya Allah subhanahu wataala baya san kafirai. Hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani, ku bi Allah ku bi manzansa ku bi shuwagabanni, wato da shuwagabannin da ke cikin ku. Idan kuna jayayya akan wani abu, ko idan kuka yi jayayya akan wani abu, to ku mai da hukuncinsa zuwa ga Allah da manzansa. Mayarwa zuwa ga Allah shine mayarwa zuwa ga Alkur'ani. Ku ga me Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da wannan hukunci a cikin littafinsa mai tsarki. Ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah. Mayarwa zuwa ga manzon Allah shine mayarwa zuwa ga sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce har idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira, wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyau ga fassara. Hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku bi Allah ku bi manzansa, kada ku juya musu baya alhalin kuna jin kiran da ake muku. Hakanan Allah subhanahu wataala ya ce qul atii'u Allah wa atii'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hubbil wa alaykum ma hubbiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Allah ya ce ka ce da su ku bi Allah ku bi manzansa, idan kuka juya baya to Allah bai dora wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abu ba, face isar da saƙo kuma ya isar muku, kuma abinda aka dora muku shine akan ku. Shi abinda aka dora masa na isar da saƙo shi Allah zai tambaye shi kuma ya isar, ko kuma abinda aka dora muku shine ku bi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya muku. Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, idan har kuka yi wa annabi biyayya to za ku shiriya, wato idan za ku ki masa biyayya ba za ku shirye ba. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin, babu wani abu yake kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai isarwa wacce ke mabayyana. Haka nan Allah subhanahu wataala yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kace idan har kuna son Allah, Allah yace to ku bi ni, kace da su ku bi ni, wato ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku. Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan shine gayar abinda kowanne mu'mini yake so ya samu. Ya samu Allah yana son shi kuma ya gafarta masa. Babu wani abu sama da wannan da dukkan wani mu'mini yake buri. Yana burin ya samu soyayya ta Allah, domin ka samu soyayya ta Allah to ka gama samun komai a duniya. Ka ji cewa kai dinnan Allah yana son ka, to ka gama samun dukkan wata daukaka da wani sharafi na duniya, sannan kuma ka samu kubuta da tsirana na gobe kiyama. Haka nan ka samu gafarar zunubanka, Allah ya gafarta maka abinda zaka yi na laifuffuka. Wannan babu shakka shine mafi kololuwar abinda kowanne ɗaya daga cikin mu yake so ya samu. To Allah ya ce ga hanyar da za ku samu wannan, shine ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya. Idan kuka yi masa biyayya, to shikenan za ku samu wannan soyayya ta Allah subhanahu wata'ala. Haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah madaukakin sarki yace baya yuwa ga mu'mini namiji ko mace idan Allah da manzansa sun zartar da wani al'amari ya zama da su suna da zabi daga nasu al'amarin. Idan Allah yace ga abin da yake so, manzansa sallallahu alaihi wa sallam yace ga abin da yake so kai, to in kai mu'mini ne ko ke mu'mina ce, to ba ku da zabi sai dai ku bi abin da Allah da manzansa suka zaba muku. Allah ce duk wanda ya kangarewa Allah, ya kangarewa manzansa sallallahu alaihi wa sallam, to wannan ya bata mabayyani. Hakanan a wani gurin Allah subhanahu wataala yake cewa inna ba kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah yake ba wani abu yake kasancewa maganar mu'mini ba ko mu'minai idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa dan yayi musu hukunci, face aji sun ce sami'na wa ata'na, mun ji kuma mun bi. Allah yake to waɗannan sune masu samun babban rabo. Waɗannan dukkan su ayoyi ne da wasu ma da yawa waɗanda bamu karanta ba, waɗanda suke kira zuwa ga ansa kiran Allah da manzansa da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi masa da'a. Yawa wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a da yi masa biyayya shine alamar kasancewar mu'mini mai gaskiya ne, alamar kasancewar mu'mini mai san annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hadisai ku da yawa sun zo waɗanda suke tabbatar da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya da kankame sunnarsa da riko da umarninsa da ainihin kaucewa da gujewa saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hadisin da muka karanta na Ibadu bin Sariya, annabi ya ce alaikum bi sunnati, na hore ku ku kankame sunnata. Sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa, ya yi umarni da shi, ko abinda ya aikata aka gani dan ai koyi da shi, ko kuma wani abinda aka aikata a gabansa ya tabbatar da shi, sunne sunna alqauliyya wal fi'liyya wat taqririyya. Waɗannan dukkaninsu suna cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wanda ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya riko da waɗannan al'amura da muka ambata. Annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana huduba a hajjinsa ta bankwana, yake cewa da mu inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum فاحذروا اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنه نبيه. حديث ده ingantacce wanda al-Imam al-Hakim Abu Abdullah ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Mustadrak. Abdullah dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa mutane huduba a hajjin sa ta bankwana, yake cewa lalle shedan ya fidda tsammanin a bauta masa a wannan ƙasa taku, amma ya yarda da cewa za a yi masa biyayya a cikin abin da bai kai bauta ba, wato za a iya masa biyayya cikin abin da yake saban Allah ne, amma ba zai samu iko akan waɗanda suke wannan ƙasa taku ta Jaziratul Arab su koma ga bauta wa shedan ba. Yake cewa to ya yadda za a yi masa biyayya a cikin abin da kuke renawa na ayyukanku na laifuffukanku. Annabi yace to fahzaru, annabi yace fahzaru, to ku shiga taitayinku a hirdinku. Yace na bar muku abinda idan kuka rike shi kuka kankame shi ba za ku bace ba har abada, shine littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana irin cutar da za ta auka cikin wannan al'umma, sannan ya gaya mana abinda za ka yi ka samu maganinka. Ya ce za a samu cututtuka na biyayya ga shedan, na rarrabuwar kai, na faruwar bid'o'i iri-iri a cikin wannan al'umma, wanda ita ce cutar da za ta faru fada ba wannan al'umma. Kama kuma a lokacin sai ya gaya mana maganin wannan cutar, ita ce komawa ga sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaga mutum ya rika cewa ai duk lalibi ake a duhu, ba a ma san mutum ma bai da tabbas akan abin da yake yi shine daidai ko ba shine daidai ba. Wanda yake fadar haka ya jahilci dabi'ar wannan addini, ya jahilci kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Annabi ya bar al'ummarsa akan hanya faraƙal haskenta kamar rana yake. Raktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Wanda duk kaga ya kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kama wata hanya to shi ya zaba, ba wai dan Allah bai sanar da shi ba ko Allah bai nuna masa hanyar ba. Matukar ne sunnar annabi tana nan ta wanzu a cikin mu, to hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama a fili take. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana hanya ɗaya ce tilo wacce za ka bi ka shiga aljanna. Duk wata hanya da za ka bi ba hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, to ka tabbata ba aljanna za ta kai ka ba. Idan ko ba ta kai ka aljanna ba, to ka san inda za ka je. Hanyar guda biyu ce, babu ta uku. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, faman sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر وهديناه النجدين. حجر غدا بيتي كوني كبي حجر دا ذات بلي كهاتو دا ساكمكو ميكو كوكما كبي حجر دا ذات كيك زواغا ممونا ساكمكو الله كياشيمو كي فريق في الجنة وفريق في السعير. صوراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ان امام البخاري يرويتو حديث ابو هريرة ما يجي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى. النبي صلى الله عليه وسلم يتي دك الأمة تدس الجنة سيدي والنباية تتي يا رسول الله وانين ذي تباية سيشقاء الجنة وانين ذي كشقاء الجنة باب شيء. Wannan ita ce fahimtar sahabbai, babu wani wanda zai ki shiga aljanna. Kowa aka ce masa ga aljanna zai so ya shiga, duk da cewa akwai waɗanda suke ganin akwai wasu mutane waɗanda su aljanna ba ta dame su ba, wai saboda tsananin san Allah ba sa ma sa aljanna a zuciyarsu. In aka zo ma lahira sai an sa mala'iku sun kakkama sun daddaure su da sarƙoƙi da ƙarfi, an ja su jiri sana a shigar da su aljanna, wai saboda tsananin san Allah su aljanna ma ba sa su. To gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi maganar sa, sahabbai sun yi mamaki, akwai wanda zai ce bai san aljanna? To ga wasu a nan sun ce eh akwai, amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya musu man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda duk ya bi ni zai shiga aljanna, duk kuma wanda ya saba mun to wannan shi yake yarda shiga aljanna. Saboda haka kaga ashe tariqul janna wahidatun la thaniya laha, hanyar aljanna ɗaya ce tak babu ta biyunta, ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Haka nan imamu al-bukhari ya fitar da hadisi daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma, yake cewa mala'iku sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bacci. Fa qala ba'dhum innahu da'im wa qala ba'dhum innal 'ayna na'ibatun wal qalba yaqdhan, suka ce ai bacci yake. Sai wani yace a'a, idan sane yake bacci, yake bacci amma zuciyar a farke take. Annabawa baccin su ba irin baccin mu bane, idanuwan su ne suke bacci amma zukatan su ba ta bacci. Saboda haka mala'ikan yace innal ayna na'imatun wal qalba yaqdhan, ai idon ne ke bacci amma zuciyar a farke take. Sai suka ce innal sahibukum basalan fadribu lahu basala, wannan mutumin naku yana da wani misali don haka ku ambaci misalin sa. Sai suka ce masaluhu ka masalu rajulin bana daran wa ja'ala fihi ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dara wa akala min al-ma'duba wa man lam yajib ad-da'iya lam yadkhul ad-dara wa lam ya'kul min al-ma'duba. Suka ce misalin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar misalin mutum ne da ya gina gida, bayan ya gina gida ya sanya kabaki na abinci iri-iri a cikin wannan gida, wato aka sanya abinci kawai da kasa abincin walima ko liyafa da za a kawo abinci kala-kala iri-iri kowa ya ebi wanda yake so, to shine ma'duba, shine kabaki. Ya kawo kabaki a cikin wannan gida ya ajiye, ya tura wanda zai riƙa gayyatar mutane ya gayyato su don su zo su halarci wannan kabaki su ci wannan abinci. Wannan mai kira yaje yana ta kira yana ta shela a zo ga wani ya gina gida ya aje kabakin abinci duk mai so ya zo ya shiga ya ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to wanda duk ya ansa kiran wannan mai kira ya biyo shi to zai shiga wannan gida ya ci wannan kabaki, wanda kuma ya kiya ya juya baya to ba zai samu shiga wannan gida ba balle ya ci wannan kabaki. Sai suka ce awwiluha yafqaha, ku fassara masa wannan misali don ya fahimce shi sosai. Fa qala ba'dhum, sai wani cikin mala'iku yace innahu na'im, ai bacci yake. Wa qala ba'dhum, sai wani yace a'a innal ayna na'imatun wal qalba yaqzan, idan nake bacci amma zuciyar a farke take. Fa qalu fad-darul janna wad-da'i muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. سكتي وننجد شنع الجنة لأبند الجنة تقنسا نكايا أبنش إلي إلي نكايا مرملي دبندبا wannan mai kira kuma mai yekuwa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kaga duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a to yayi wa Allah da'a, wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa Allah, wanda zai saba wa Allah da manzansa, wanda zai yi wa Allah da manzansa biyayya to wanda kaga zai samu shiga gidan aljanna, wanda kuma zai bijire wa Allah da manzansa kaga wannan ya zafi ya shiga wani gidan da babba gidan aljanna ba. Sai suka ce wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam farqun bainan nas, ko kuma farraqa bainan nas, annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mai raba tsakanin mutane. Wato da yazo da addinin sa, wasu suka karbi addinin sa suka zama mu'minai, wasu kuma suka kafirce masa suka kiyarda da abin da yazo da su suka zama kafirai. Saboda haka a gida daya ana iya samun mu'mini wanda yabi annabi sallallahu alaihi wa sallam a samu kafiri, ko a samu uba ya yi imani ɗa ya kafirce, ko kafiri kafin nan ɗa ya yi imani uba ya kafirce, ko tsakanin miji da mata. Da haka duk sanda gaskiya kuma ta zo daman haka take, dole sai ta raba tsakanin mutane, dole ne sai an samu waɗanda za su yarda da ita wanda su ne ‘yan kaɗan, sai an samu kuma waɗanda za su bijire ma wannan gaskiya waɗanda su suka fi yawa. Da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da wannan. Wannan hadisi kamar sauran hadisai yana tabbatar mana da cewa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce kadai hanyar tsira, wanda duk yake so ya samu shiga gidan aljanna ya ci daga kabakin aljanna to dole ne ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa da'a. Hakanan al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah da malamai da yawa cikin malaman hadisi sun ruwaito hadisi daga Abu Rafi', hadisi ingantacce daga Abu Rafi' maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, wato intaccen bawan annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri bima mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqul la adri ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه والا فلا. فذا الله صلى الله عليه وسلم يجي kada in hadu da ɗaya daga cikin samu ɗaya daga cikin ku yana kwance akan gadansa wani al'amari ko wani umarni daga cikin umarni na yazo ya same shi a ce da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi umarni da kaza ko ya hana kaza ya ce shi kuma wannan mutum ya ce la adri ni ba ban san wannan ba ba wajanna fi kitabillahi tabana mu abinda muka samu a littafin Allah wato alqur'ani shi zamu bi wa illa fala in ba mu samu abu ba ba zamu bi ba annabi ya ce kan in kuskura in hadu da wannan mutum ko a samu wannan mutum cikin al'ummata saboda haka bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bin alqur'ani ne wanda duk ya kafirce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kafirce wa alqur'ani dan alqur'ani shi ya umarni da ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a mai cin gashin kanta bayan da'a ga Allah kamar yadda muka ji daga ayoyin da muka fara karantawa a cikin wannan bayani na annabi Allah subhanahu wataala a guri da dama yana cewa qul ati'u Allah wa ati'ur rasul ya tabbatarwa da kansa da'a ya tabbatar da da'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda duk zai bijire wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu wato sunnarsa yace ba zai yi aiki da ita ba to ya bijire wa alqur'ani shi kansa saboda alqur'anin ne yace kai wa Allah da'a kuma kai wa manzon Allah da'a kowa aka tabbatar masa da da'arsa haka nan alqur'ani shi yake gaya mana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi ku karba abinda ya hada ku hadu wa ba atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk ya hada ku abinda duk ya zo muku ku karbe ba ku karba abinda ya hada ku kuma ku hadu alqur'ani ne yake gaya mana cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan wa'azi shine alqur'ani mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu wannan aya sai ta tabbatar mana da cewa akwai alqur'ani akwai bayanin kuma alqur'ani akwai alqur'ani shine az-zikr da Allah ya faɗa wa anzalna ilayka adh-dhikra sannan kuma akwai bayanin shi wannan alqur'ani shine hadisan manzo Allah shine wanda Allah ya ce li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayani haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko annabi sallallahu shi aka aiko shi da alqur'ani kuma aka dora masa nauyin yayi bayanin abin da aka aiko shi da shi wanda yace ya karbi sakon da aka aiko shi da shi na alqur'ani amma bai yadda da bayanin da manzo Allah zai yi ba to wannan ƙarya yake yi bai yadda da annabi da Allah subhanahu wataala ba bai yadda da sakon sa ba annabi sallallahu subhanahu wataala ya tabbatar da cewa baka iya bin sa amma baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kai masa da'a Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda duk ya bi manzon Allah to hakika ya bi Allah saboda ba za ta yi baka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kai da abin da yazo da shi na alqur'ani ba amma in kace kai da abin da yazo da shi na alqur'ani amma kai wa a bayanin annabi ta waye to wannan babu shakka baka yi wa Allah subhanahu wataala da'a ba wanda hadisi yana nuna mana cewa a cikin tafiyar wannan al'umma za a zo lokacin da za a samu waɗanda za su yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam tutsu za su juya musu baya su ce alqur'ani kadai za mu bi abinda duk baya cikin alqur'ani ba za mu bi shi ba annabi yace kada a kuskura in samu wannan mutum annabi yana tsawatar da al'umma sane abinda Allah ya sanar da shi zai faru da haka yake tsawatar da su wanda Allah ya nufe shi da shari'a sai ya samu shari'a wanda kuma Allah subhanahu wataala bai nufe shi da wannan ba to sai ya dulmiya ya fada cikin wannan halaka ba tare da ya sani ba da haka bin alqur'ani kadai ba tare da rungume hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tutsu ne ga shi kansa alqur'ani rashin amincewa ne da yadda da alqur'ani saboda haka dole ne ka hada su biyu domin haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatan kwacin sa shine sunnar sa sallallahu alaihi wa sallama don haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bayani yadda ayoyin alqur'ani suka zo inda ayoyin alqur'ani suka zo a dunkule inda Allah subhanahu wataala ya umarni da sallah cewa aqimus salah to annabi sallallahu alaihi wasallama shi bayanin yadda sallar za ta kasance shi bayanin lokutan sallah daki daki da farkon lokaci da ƙarshen sa shi bayanin adadin raka'o'in da zaka yi a kowace sallah babu inda alqur'ani ya fayyace maka adadin raka'a da zaka yi da asuba ce maka biyu ce ba inda alqur'ani yace ga adadin raka'o'il azhar yace maka hudu ce ba inda alqur'ani ya faɗa adadin raka'o'in la'asar ko adadin raka'o'in isha'i yace hudu ne ko adadin raka'o'in maghrib yace uku ne wannan duk mun same su ne daga bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yace sallu kama ra'aytumuni usalli haka nan in ka dauki zakka Allah yace ku bada zakka wa atuz zakka ku bada zakka amma Allah subhanahu wataala bai yi bayanin a cikin me ake fidda zakka ba bai yi bayanin adadin dukiyar da za a fitarwa da zakka ba bai yi bayanin lokacin fitar mata da zakka ba duk wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya waɗannan bayanai shi bayanin nisabi shi bayanin hawalanil haul na fitar da zakka saboda haka in ka ce ba za ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to kai ne za ka kaddara yadda kake so ka fitar da zakka bisa san zuciyarka bisa san ranka wani kuma shi in ya zo shi ma ya tsara wa kansa nashi tsari annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya gaya mana yadda azumi yake bayan Allah ya umarce mu da muyi azumi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum nabi sallallahu alaihi wasallam shi bayanin yadda ake tabbatar da ganin wata shi bayanin yadda azumin yake dalla dalla daki daki to dala a gurin sa musulmi suka karanci wannan suka san wannan su ma suka sanar da ƴan baya haka nan haji Allah ya yi umarni da a ci ta hajji wa atimul hajj wal umrata lillah Allah ya yi umarni da wajabta hajji ga wanda yake da iko walillahi ala nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila amma Allah bai yi bayanin yadda ake fara aikin hajji ba har akai karshe ya ambaci wasu abubuwa na rukunin hajji amma ba duka ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yayi bayanin hajji tun daga ihrami har zuwa ranar da za a yi yanka a yi jifa a yi aski ainihin a yi tawaful ifada ko tawaful ziyara ya bayyana yadda za a yi zaman mina da sauran abubuwan da suka danganci aikin hajji annabi shi yayi wannan bayani dalla dalla yace khudu anni manasikakum duk wanda yace zai yi bautar Allah zai yi musulunci amma ba bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to babu shakka wannan bankaura zai yi shirme zai yi hadisi ya tabbata mu'athar ya tabbata daga ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa al-iktisad fi sunna ahsan min al-ijtihad fi al-bid'ah mutum yayi abu bakin gurgudu daidai iyawarsa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi duk wani kazar-kazar da mutum zai yi cikin bid'a duk wani kazar-kazar da zaka yi da kokari amma a cikin bid'a ba shi da amfani kazar-kazar ne marar amfani sahabbai da dama sun yi ishara zuwa ga mahimmancin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin tsayawa a kanta mujahid ibn jabr ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mun kasance tare da abdullahi dan umar radiyallahu anhuma a wata tafiya da muka yi Abdullahi dan Umar ana cikin tafiya ya zo daidai wani guri sai muka ga ya kauce ma wannan guri aka tambaye shi me yasa aka kauce ma wannan hanya yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala hadha fa fa'altu naga annabi ne shi ma da yazo daidai nan sai naga ya dan ratsi ya kauce ni shi yasa ni ma nayi wannan yana nuna maka yadda suka dauki sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman Abdullahi dan Umar hatta a cikin al'amuran da suke sun faru ga annabi ne ittifaqan ba wai ya nufe su bane haka dai Allah ya nufa yayi su to Abdullahi dan Umar in ya zo kan waɗannan abubuwa baya kauce musu sai ya kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana zuwa ƙarƙashin wata bishiya tsakanin Makka da Madina a hanyar zuwa Madina ko a hanyar zuwa Makka daga Madina idan yazo daidai wannan bishiya sai dan kwanta yayi baccin kairula a karkashin ta. Naga tambaye shi yace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, naga da kuna tafiya yazo daidai bishiyar nan ya kwanta ya dan yi bacci ya dan yi rurrubi, shi yasa ni ma nake yi. Wannan duk yana nuna maka irin yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka damu da bibiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi. Cikin koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai abubuwa da yawa da musulmi zai ribata idan yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na farko, zai kare kansa daga aukawa cikin gurbatattun hanyoyi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ishara zuwa gare su, inda yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. To bin sunnar Annabi shi zai tsare ka daga wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da abi Allah da manzansa, idan ba haka ba to za a samu rauni kuma za a rarraba. Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ku bi Allah ku bi manzansa, kada ku yi jayayya a junanku fatafshalu sai ku ainihin rauni wa tadhhaba rihukum sai ainihin kwarjininku ya tafi. Ku yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. Saboda haka ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai kare ka daga fadawa cikin miyagun hanyoyi. Abu na biyu ko amfani na biyu da za ka samu in ka bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, za ka samu kubuta, za ka samu tsira daga fadawa cikin wata ƙungiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan ƙungiyar tana wuta. Hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi, hadisin Abdullahi dan Umar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la yanna ala ummati ma ata ala bani Isra'il hazwa an-na'li bin na'l wa inna bani Isra'il tafarraqat ala 72 ala 72 milla wa taftariqu ummati ala 73 70 milla kulluhum fi an-nar illa wahida illa millatan wahida. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. النبي yace abin da ya samu banu Isra'ila zai samu al'ummata, wato kamar warin takalmi da warin takalmi, wato zai samu abin da ya samu al'ummar banu Isra'ila irin sa tsab zai samu wannan al'umma, babu bambanci. Banu Isra'ila sun rabu gida 72, haka nan wannan al'umma za su karkasu gida 73. Waɗannan su ne usulul firaq, wato su ne manya-manyan ƙungiyoyin da za a samu. Kowace ƙungiya kuma za ta iya yin rassa, ka ganta ƙungiya ce ta kafu kuma ta yi rassa, ko kuma wata ƙungiya sabuwa in ta bayyana in ka bincika za ka samu tana da tushe a baya, ko da kuwa ta sake suna. Don haka su usul ɗin manya-manyan ƙungiyoyin su ne 73. Annabi ya ce dukkaninsu za su tafi wuta, ma'ana sun cancanci shiga wuta, ko da Allah zai yafe ma wasu daga cikinsu to zai shigar da wasu wuta, sun yi abin da sun cancanci wuta. Sai ƙungiya ɗaya Annabi ya ce su ne waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina, abin da Annabi yake kai shi da sahabbansa shi ne bin Alƙur'ani da sunnarsa. Babu wani abu da Annabi yake kai, ba wata ɗariƙa ko wata ƙungiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowa sai ya bi kanta. Abinda ake bukata ka rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka bi sahabbansa. Amfani na uku na rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, za ka samu shiriya wanda ita ce abinda kowane musulmi yake raji ya samu shiriya. Ita ce muke roƙo a cikin sallolinmu na farilla ko na nafila, yayin da muke karanta Fatiha muke cewa ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu ta farki madaidaici. Wannan shiriya da muke roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana, za mu same ta ne a cikin Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni qad taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawl. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda ba za ku bace ba a baya na, matukar kun rike su, littafin Allah da sunnata. kuma waɗannan da littafi da sunna ba za su rabu har sai sun zo gare ni a dausayina. Wannan hadisi ne tabbatacce da Imam al-Hakim da Daraqutni da Baihaqi suka rawaito. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin wani hadisi da Imam al-Baihaqi ya rawaito a hudubarsa ta bankwana, yana cewa ya ayyuhan nas inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda idan kuka rike su ba za ku bace ba har abada, su ne littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Don haka waɗannan hadisi suna nuna idan ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka kare kanka daga fadawa cikin bata da halaka. Imam Malik yana cewa as-sunna mithlu safinati nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunna kamar jirgin ruwa ne na annabi Nuhu, wanda ya shiga cikinsa to zai tsira, wanda kuma ya ki shiga shi zai halaka. Saboda haka jirgin ruwa annabi Nuhu an sani cewa lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufana, Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya ɗauki mace da namiji da iyalansa daga kowace halitta, ya ɗauki mace da namiji da kuma iyalansa, sai wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya rubutawa halaka to shi ne wanda duk bai shiga wannan jirgi ba to ba zai samu tsira ba, wanda ɗansa ya ki shiga wannan jirgin ƙarshe kuma ya kasance cikin wanda ruwa ya cinye. To haka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, wanda duk bai rike ta ba to ba zai samu tsira ba, zai fada cikin halaka. Amfani na uku na hudu, wanda ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ya shiga cikin aljama'a. Aljama'a ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni cewa a shiga, wanda duk ya saba ba wannan sunna rabuta daga cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Al-Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisin Anas dan Malik, yake cewa wasu mutane, wasu samari sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen matansa, suka tambayi bautar da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ibadar annabi sallallahu alaihi wa sallama, aka gaya masa, aka gaya musu, fa ka'annahum taqalluha, sai suka ga kamar tayi kadan, suka ce shi Allah ya gafarta masa, shi ba yi da matsala, zunubansa duk Allah ya gafarta, don haka shi yasa yake ibada kadan. Don haka sai ɗayansu ya ce shi zai yi ta sallah har abada, ba zai daina sallah ba, kowane lokaci cikin sallah qiyamul layl yake, babu magana ya yi bacci, ni usalli wala anamu abadan, ba zai yi bacci ba, sallah kawai zai riƙa yi. Ɗaya kuma ya ce ana asumu dahra wala uftir, har abada azumi zan riƙa yi ba ƙaƙƙautawa, ba zan sha ba ko sau ɗaya. Ɗaya kuma ya ce a'tazilu nisa wala atazawwaj, ni kuma zan kauce wa mata, ba zan yi aure ba. Annabi ya zo, matansa suka gaya masa ga wasu sun zo ga kuma abinda suka ce, annabi ya fita ya hau minbari yake cewa ku ne kuka faɗi abinda kaza da kaza, a wata ruwa yake cewa me yasa mutane suke faɗar kaza da kaza, yake cewa amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, yace to fa ku sani ni na fi ku tsoron Allah da girmama shi, na fi ku taqwa, to amma duk da haka ina azumi, ina kuma ajiye azumi, ina sallah kuma ina bacci kuma ina auren mata, wanda duk yayi kyamar sunnata ko ya bar sunnata, annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaysa minni, to baya cikin, baya tare da ni. Haka wanda duk ya bar sunna annabi baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kyamatar sunna annabi iri biyu ce, akwai wanda zai bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya rena ta ba ko bai yadda da ita ba, sai dan kasala da san jiki da bin san zuciya, to wanda mai saban Allah ne, bai kafirta ba. Akwai kuma wanda zai tsani sunnar ya kyankyabe ta, ya ji baya son ta, ya ma ce bai yadda da ita ba, to wannan kafirci ne, fita ne daga addinin Allah. amfani na uku na biyar na kansar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine duk wanda ya bika ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya kauce wa hanyoyin shedan yana da hanyoyi daban-daban da yake gayyatar mutane su bi in baka bi wannan ba yace to zo ka bi wannan in ka kiyaye ka ci to bi waccan amma in ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka tsira daga dukkan waɗannan hanyoyi da shedan yake kiranka zuwa gare su hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zana yayi wasu zane wato yayi wani zane guda daya a miƙe totar sai kuma a gefen sa sai wasu ƙaranan layuka sai yake cewa sahabbansa haza sabili wanda ita ce hanya ta ya nuna wannan dogon zanen sannan yace wa hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayha wadannan kuma hanyoyin hanyoyi ne kowace hanya akwai shedanin da yake kira mutane su zo su bi wannan hanya ku duba ku ga hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka sifanta ta da cewa fa khatta khattan fa ashara ila al-khatt al-tawil hanyar sai aka nuna hanya ce doguwa amma waɗannan sai aka ce khutuu saghira wasu ɗan ƙananan hanyoyi ne me wannan yake nuna mana wanda ya nuna mana hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka bita kada ka ce nan da nan zaka samu abin da kake so ka samu zaka cimma abin da kake so ka cimma da wuri-wuri a watakila kai ta gamuwa da jarraba kai ta gamuwa da kyankyama kai ta gamuwa da abubuwa iri-iri ko kuma a'a ka ji cewa ana buƙatar ka da kai kaza ka bar kaza kai kaza ka bar kaza ka ga cewa an nauyaya maka an fatsa maka amma waɗannan ɗan hanyoyi ne a ce maka ga wani wuri idan ka yi shi na dare ɗaya to sai dai ka bi Allah bashi amma ka gama biyan duk abin da ke kanka ko a ce gashi in kai wannan kaza sau kaza to ba kai ba ma hatta jikan ka na bakwai sai ya shiga sai ka shigar da shi aljanna da wannan wuridin kaga shiga aljanna ta zama mai sauki ba kai kadai ba ma har ɗanka da ɗanɗanka da tattaɓa kunnenka da inhihinka duk sai kun shiga aljanna to kaga wannan shine hanya takaitacciya ce a bani abin da zan yi kawai idan nayi kawai shikenan ni dan aljanna ne Allah subhanahu wataala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun Allah ce wannan ita ce hanya ta guda ɗaya mai kakkiya ku bi ta kakku bi wasu hanyoyi sai su raba ku daga hanya su raba ku da hanya ta Allah ce wannan shine abinda Allah yake muku wasiya da shi dan ku samu takawa Annabi sallallahu Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya tabbatar da cewa hanyar sa guda ɗaya ce ba hanyoyi bane da yawa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wa ammatu hadhihi ad-dalalat inma taqruqu man lam ya'tasim bil kitabi was sunnah كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنه هو النجاح نبي yace irin wannan batabata da yake wato bace-bace da suke ta faruwa suna kama wanda bai rike sunna bane amma wanda ya rike sunna shi sai tsira wanda ya rike littafi da sunna yace kamar yanda al-Imam Zuhri yake cewa ruko da sunna yake cewa malaman mu suna cewa ruko da sunna shine tsira amfani na shida shine bin sunna in ka bi sunna to ka zo da addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi addini shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai kada ka bauta ma wani ba shi ba sannan ka bauta masa da abin da ya shar'anta maka a littafin sa ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama babu da hanyar da zamu san abin da annabi ya shar'anta Allah ya shar'anta mana sai ta yin alqur'ani da sunnar sa saboda wanda ya kama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kama addini gaba daya Allah subhanahu wataala yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi bayanin alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya bashi anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa musaukar maka da littafi ba sai dan kai wa mutane bayanin abin da suka yi sabani a cikin sa kuma yazan shiriya da rahama ga mutane masu imani hakanan amfani na bakwai idan mutum ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zai zai nesantar da kansa daga kaskanci da wulakanci da ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ta rike alqur'ani da sunna to ba za ta samu kanta cikin wulakanci da kaskanci irin yadda ta samu kanta a yanzu ba annabi yana cewa idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa radaytum bil zar' wa taraktum al jihad سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم وحتى ترجعوا الى دينكم idan kuka yi ciniki irin wanda Allah ya haramta cinikin da zaku yi amfani da shi dan ku ci riba kuka kama kuka koma hankalinku kawai ya koma harkar neman duniya kiwon shanu ko kuma ainihin noma wato kuka manta da addinin ku kwata kwata kuka bar gwagwarmaya wajen yada addinin Allah Nabi yake to sai Allah ya saya muku kaskancin da ba zai cire muku shi ba har sai kun koma ga addini. Menene komawa ga addini shine komawa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amfani na takwas Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mutane alwana al'umma cutar da za ta kasance tare da ita ya kuma sanar da ita maganin. Maganin kuma shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hakanan amfani na tara shine yayin da ka riƙe sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka samu kyawawan dabi'u wanda Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cike su ina cewa inna ma bu'istu li utammima salihal a'mal salihal akhlaq ko makarimal akhlaq Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an aiko da dan in cika shi kyawawan halaye sannan bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine fa'ida ta goma akwai tsira daga fada cikin fitintunu da azabar Allah mai tsanani Allah subhanahu wataala yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarninsa sallallahu alaihi wasallam a hirdin su su shiga taitayin su kada wata fitina ta same su ko wani azaba mai radadi saboda duk wanda ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to abu ne mai sauki ya fada cikin fitina ko ya fada cikin wata azaba mai radadi wani mutum ya zo gurin Imam Malik yace ya Imam uridul umra ya Imam ina son zan tafi umara sai Imam Malik yace to je kai umara ka mana sai yace a'a ai ina so ne zan sa ihrami na daga nan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an san cewa wanda zai je umara sai ya je miqati sai ya je Zulhulaifa a nan ne zai sa ihramin sa to amma shi yana ganin saboda wai yayi wani abu na birgewa shi daga masallacin Annabi zai sa sai yace Malik ai daga nan nake so in sa ainihin ihrami na sai Malik yace ya Abu Nay i'tamara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min Zulhulaifa shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa daga Zulhulaifa daga nan yaje umara wa i'timaruka min al-masjid khilafu sunnah in kace daga nan masallaci zaka dau ihrami ka saba wa sunnah sai wannan mutum sai Imam Malik yake cewa yake ce masa wa inni akhsha alayka alfitna idza anta fa'alta hadha ina ji baka tsoron fitina idan har kai wannan yace ya karanta masa wannan aya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu ne mai fadin gaske domin babu inda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bata shiga ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin bayanin aqida tayi bayanin aqida tayi bayanin mu'amala ibada tayi bayanin mu'amala tayi bayanin zamantakewa na iyali tayi bayanin gyaran al'umma tayi bayanin gyaran wato duniya ma gaba daya saboda haka magana akan sunna abu ne mai fadi don haka zamu takaita daga wannan kaitaccen bayani da muka ji abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ko tuntuban baki Allah ya fi mana insha Allah Allah ya kai mu gobe a irin wannan lokaci zamu tattauna gaba ta biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce. Zamu bayani akan bid'a, menene bid'a, sannan wani abubuwa ne suke jawo faruwar bid'a, me yake kawo yaduwarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana zamantakar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.